Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakob Makeri. Kasar Russia ta faɗaɗa kai hare-harenta a ƙasar Ukraine, inda ta fara auna wasu wurare a yammacin ƙasar. Kana da alamar tana sake jibge dakarunta a kusa da babban birnin ƙasar Kyiv, yayin da Amurka da ƙawayenta ke ƙara ƙaƙaba takunkumai a kan Moscow. Wani babban jami'i a ma'aikatar tsaron Amurka, wanda ya nemi a sake sunansa domin tattaunawa a kan bayanan sirri, ya tabbatar da Russia ta fara auna wurare a yammacin Ukraine. A jiya Juma'a ma ta kai farmaki a filin jirage a Lusk da Ivano-Frankivsk a matsayin wani bangare na harba makamai masu linzami sama da 800 tun farko da ta kai mamayar. Jami'in ya kuma ce yayin da dakarun Russia ke ƙara dannawa zuwa arewa maso yammacin birnin Kyiv, wadda ke da tazaran kilomita 15 daga tsakiyar birnin, dakarun na ƙara kusanta da babban birnin. Dakarun Ukraine na ci gaba da ɗaukar matakai na kariya wanda ke ɓata wa sojojin rai, a cewar babban jami'in tsaron na Amurka. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Juma'a a cikin wani faifan bidiyo da aka watsa ba tare da ƙarin haske ba cewa sojojinsa sun kai wani matsayi na sauyin dabaru. A jiya Juma'a, Amurka ta ɗora takunkumai a kan wasu 'yan Rasha guda biyu da hukumomi uku saboda tallafa wa shirin makaman Koriya ta Arewa, a cewar ma'aikatar Bitel Malin Amurka. Waɗannan matakan na zuwa ne wuni guda bayan da ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta buga wasu bayanan sirri cewa makamai masu linzami da Koriya ta Arewa ta ƙaddamar a kwanan nan gwaji ne na ƙiran ballistic mai cin dogon zango zuwa wata nahiya. Takunkuman sun shafi wata cibiyar sadarwa na mutane da hukumomin Rasha, waɗanda ke da hannu wajen taimakawa Koriya ta Arewa wajen samar da kayayyaki da za su yi amfani da su wajen haɗa makaman masu linzami ta haramtacciyar hanya, in ji ƙaramin sakataren Bitel Malin Amurka mai kula da harkokin ta'addanci da bayanan kuɗi Brian Nelson a cikin wata sanarwa. Duk da takunkuman ƙasa da ƙasa a kan makaman nukuliyarta, Pyongyang ta yi watsi da buƙatar Amurka ta shawarwari tun bayan da tattaunawa tsakanin shugaba Kim Jong-un da shugaba Amurka na da Donald Trump ta rushe a shekarar 2019. Masu sharhi da yammacin Turai sun yi mamaki a wannan mako lokacin da China ta ambato jami'in kula da harkokin waje na ƙungiyar tarayyar Turai yana bayyana ƙasar a matsayin ƙasa mafi ƙarfi a duniya mai son zaman lafiya. Jama'ai a Brazil sun hakikance cewa bai faɗi wannan maganan ba. Wannan furucin ya fito ne a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen China ta fitar a ranar Talata, bayan tattaunawa tsakanin ministan harkokin wajen China Wang Yi da mataimakin shugaban ƙungiyar tarayyar Turai Joseph Borrell, wanda ke da alhakin kula da manufofin harkokin waje da tsaro a ƙungiyar mai kasashe mambobi 27 na tun daga watan Disamban shekarar 2019. Amma da muryar Amurka ta tuntuɓi ofishin yaɗa labarai na EU da ke Washington, ofishin ya faɗa cewa China ce ta ƙirƙiro wannan labarin, wanda ake zarginta da karkatar da wasu kalaman ƙarya na Rasha game da mamayar da ta kai wa Ukraine tsawon makonni biyu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a, an saki wani marubucin shafin yanar gizo na ƙasar Saudiya kuma mai fafutuka Raif Badawi, wanda hukuncin da aka yanke masa ya janyo cece-kuce a duniya bayan ya shafe shekaru 10 a gidan yari saboda sukar mabiya addinin masu ra'ayin riƙau a ƙasar, a cewar matarsa da ke zaune a Quebec da ta tabbatar da sakinsa. Ansaf Haidar, wanda ke zaune da 'ya'yan ma'auratan su uku a birnin Sherbrooke, ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa wanda ya lashe kyautar Sakharov ta Turai a shekarar 2015 an sake shi.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
A Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
randa dukwana ya kare ko a daki ko a zaure ka rufe ko fa da kyaure za ta zo ran za a zare ba da kamata ja in ja ba ba a jinkirta wa kowa ba a gaggauta wa kowa a jami ko larabawa in ta zo to sai macewa ko sakan ba a dada ba
Alheri Grace Abdu ke sake muku marhaban da tare shirin a wannan safiyar A yau shirin a bari ya huce zai karrama shugaban gidan radio da talabijin na amfani a jamhuriyar Niger Gremu Bukar da Allah ya yi wa cikawa ranar Laraba bayan gajerar jinya. Gremu Bukar ya kasance ɗaya daga cikin shugabannin kafofin watsa labarai na kasashen nahiyar Afirka da suke da dangantakar aiki ta kudda-kudda da muryar Amurka wanda kuma kwarewarsa aiki da jajircewarsa ta sa kungiyar yan jaridu ta nahiyar Afirka ta bashi lambar yabo a shekarar 1998. Maga takardar kungiyar mamallakan gidajen rediyo da talabijin masu zaman kansu a jamhuriyar Niger wacce Gremu ke shugabanta Lamini Suleiman ya bayyana rawar da marigayi Gremu Bukar taka a ci gaban aikin jarida.
Ni na cikin da muka samu shawara tun tashin hari muka ce to ya kamata mu gama kanmu wannan kafofin watsa labari don mu samu mu kwato ƴancinmu mu kwato haƙƙinmu a ma'aikanta da har yanzu akwai abubuwa da ya kamata doka ta bada a amana dole me ba a yi Gremu muka shawarce shi yace yana cikin wannan gogurmaya a sa amfani a ciki a lokacin nan tele ma ai bai ma kafa ba bai yana cikin hanyar hudda tele kirkiro tele tashi muka yi wannan kungiya ta fari aka samu aka fara kokowa bancin an kare kokowa za a kafa me ake ci mishi biro na kungiyar committee na kungiyar mu yazo yayi takara abukan aikin mu suka zabe shi suka ce tunda latijoni ya hi mu experience a cikin wannan aiki kenan ya kamata shi ya zamanto shi ne ke gaban wannan kungiya to da muka dauke shi kuma a gaban wannan kungiya bamu yi ba da na sani tunda a kullum aka ce akwai taro wanda yarjejeniya da za a yi tsakanin kafofin watsa labari masu zaman kansu da bangaren gwamnati Gremu in yaje yana kwatantawa da shi duka in dai ba ta shawara wadda za ta sa aikin jarida ya ci gaba ba ne shi bai cikin wannan abu tunda a ko kwanakin baya ba a yi ba wata biyu nan gurin kun gani bisa haraka ta shawara abun convention collective ya jagoranci kafofin watsa labari masu zaman kansu kuma a nan ma ya daga murya sosai ya kwatanta da shi ya lalle yana wakiltar television da radio masu zaman kansu kungiyar NRTN me ba zai iya da sunan shi na president na committee ya tila sama wa'annan abukan aikin shi saura CB shi ra'ayin shi yanda yake so yace democracy ce muke sai an doki sai ya tafi yayi shawara da sauran abukan shi abinda suka ce ayi ya cancanta ayi me kyau ne ba me kyau ba shine za a yana ra'ayi wannan bai kauce ma wannan ra'ayi an yi da shi ya zo ya hutu ya ce a shi dole ne abinda shawara ta bada sauran aiki kuma haka aka yi abukan shi suka zo suka zamana suka yi shawara da shi suka ce to ga hanya da ya kamata mu bi in yi shi ma Gremu ya ce to wannan hanya ya kamata bi cikin wannan hanyoyin akwai kamar shawara ta dan sabida abun wannan factory da jale kun sa akwai wani kaso da ake hudda ana ba allowance da ake hudda to sai zamanto nan kudaden Gremu yana cikin daya da suka ce bai kamata ba a ce kafofin watsa labari na gwamnati television da radio su kaɗai ne kamata su yi amfani da wannan abu ya ce tun a lokacin da aka kirkiro lalle su kaɗai ne babu wasu kafofin watsa labari masu zaman kansu. To yanzu tunda akwai kafofin watsa labari masu zaman kansu kuma suna aiki sun yanda ya kamata, da yanda wa'annan su ma kafofin watsa labari na gwamnati ke ya kamata a ce cikin wannan alauskin an hudda ma wannan nasu rabo su ma kaso an ba su. To wannan cikin wannan komba ne muke yi, sai kuma Allah ya bai mishi ba tsawon kwanuka har ya ga yanda abun zai bayyana, sai dai mu ce Allah ji kanshi. Kuma mu da ke nan muka yi saura za mu ci gaba da wannan shawarruka da ya rika ba mu kullum, mu yi anhwani da konsai-konsai kinshi da yake ba mu in Allah ya yarda har mu ci ma wannan guri.
Mama dan majalisar dokokin kasa wanda jam'iyyarsa ɗaya da Grema Bukar yana ɗaya daga cikin waɗanda suka shaku sosai da marigayin.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, da zamu ci na farko. Mun ji abu kwatsam ya riga ya zo. Bayin da zamu iya cewa da jere mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, da abin da Allah ya kawo da goyon Allah muke yanzu Allah zamu koma. Amma wannan mutuwa ta ɗan uwanmu Aminu ta girgiza mu kwarai-kwarai, ta girgiza jama'a da yawa, saboda kai tsaye haka a ce Allah ya amshi ran mutum ba babu abin mamaki ga ikon Allah. Amma kwarai-kwarai wannan mutuwa ta shi ta girgiza mu, muna fata Allah ji kansa.
Yaya hulɗa take tsakanin Grema Bukar da sauran abokan tafiya na siyasa a cikin jam'iyyar ku ta RPP Farilla?
To alhamdulillah, na farko ma dai kan a ce mun zo ga RPP Farilla. Grema Bukar Aminu mai gidanmu ne president na party RPP Farilla Alma Umaru shekara da shekaru. Kenan da suka gamu aka yi kiran party wannan RPP Farilla haɗuwa ta zo daidai zama. Can man mutumin shi ne kwarai-kwarai. Tsakaninsu kuma da mu sauran militan da muke tare da Grema, mun gani mutum ne mai haƙuri wanda baya son fitina, da abin da za a yi dai sai dai mulmushi ya dada ya ce a yi haƙuri. Kenan wanda ya kulle ki cewa a zauna lafiya, ya ce in aka yi haƙuri sannu-sannu shi ya ce mana ai ba matsalar faɗuwa ba ce, a'a ka gaza tashi shi ne matsala. Kenan mutum ne mai ɗan karen haƙuri. Burma RPP Farilla ta yi asara kwarai-kwarai, kuma Niger ta yi asara kwarai-kwarai. Mutum ne wanda ya yi gwagwarmaya na harkoki na zancen demokrasiya, zancen incin 'yan jarida, zanda muna tunani mun gani kwarai-kwarai shi ya yi jurnal nashi na kanshi. Kannan aka yi jurnal, aka yi radio, kannan aka yi tele. Kenan mutum ne promoter ne wanda ya yi kamfani na lajiturin ta kisha multimedia. Kenan mutum ne mai haƙuri, kuma mi sawa a jice shi garin da aka gaya mana tun lokacin da ina college ne. Mutum ne mai son yi harkar jarida, ina son jarida kwarai-kwarai. Allah rahmshe shi, Allah ba mu guzurantar da su. Duka wannan kun ba ni damar in yi magana da sunan RPP Farilla da president Alma, wannan dubu da ɗan uwan shi da militan gaba ɗaya, muna fata kowa ya ta'addu'a Allah ji kanshi, mu kuma Allah ba mu guzantar da su.
A nasa bayanin, Yusuf Mamman ɗaya daga cikin ma'aikatan rediyo amfani na farko a Yamai ya bayyana salon shugabanci da rayuwar marigayi Grema Bukar.
Mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abinda zan ce kawai Allah ji kan mai gidana Grema Bukar. Allah ya ji kanshi, Allah ya sa ya huta. Na fara aiki da shi tun 1995 lokacin da aka bude gidan radio amfani. Aikin da ya koya mana, muna ƙara gode masa. Ya koya mana aikin jarida, ya koya mana sanin mutane, yadda ake tsaya da mutane. Sai in ce Allah ya ji kanshi, ni ina cikin waɗanda ba ni iya. Bani ya yi mata da wannan ba Allah, Allah ya ji kanshi, Allah ya sa ya huta.
yayi rashin lahiya ne ko?
Eh, bai rashin lahiya haka ta zo mashi kawai kamar hawan jini ne. Eh, ka san yana yi mutane waibuwa iri-iri. To hawan jini ne ya same shi, ana dai ga abin ba zai bai ja da ba sai aka ce a kai shi can Tunisia. Eh, to an kai shi sati biyu kuma sai aka kira mu aka ce cikin dare karfe 1 na dare wayewar safiyar nan ta yau Laraba, Allah ya karbi ararsa.
Alhaji, me zaka iya tunawa daga rayuwar shi marigayi Alhaji Girma Bukar?
Eh, to rayuwar shi dai shi mutum ne wanda bai san komai ba sai aikin jarida. Lalle daga baya ya shiga siyasa, amma aikin jarida nan shi ya fi kwarewa kan shi tun da ka san tsohon ma'aikaci ne na gidan rediyo na ƙasa, wanda sai aka samu wani lokaci da aka ce a yi ragin ma'aikata wajen su 'yan jarida 75 aka rage. Har da sunan shi, da ba sunan shi ciki, aka sako sunan shi ciki. To yanzu da aka rage shi sai ya samu aiki tare da wannan hukumar nan mai raya ƙasashe ta Amerika USAID. Sai ya samu ya shiga nan, yana nan dada kuma da ya bar wannan project, sai ya zo ya kafa jarida mai zaman kanta ta amfani, wallafa jarida ta takarda. Daga nan kuma shekara biyu bayan wannan sai ya buɗe gidan rediyo, kuma yanzu shekara ta 2015 kuma ya buɗe gidan talabijin. Shi bai san wani aiki ba in ba aikin jarida ba, daga baya kuma ya shiga siyasa.
Yaya mu'amalar shi take da ma'aikata da kuma sauran jama'a abokan hulɗa na yau da kullum?
A to wannan ai ba a cewa komai, tunda akwai mutanensa da dama daga Najeriya in suka zo nan wurin shi, in yana zaune cikinmu, in muka suka ce wani suke tambaya muka ce gashi, sai su ce a wasa ce muke yi. Kamar su a can ƙasarsu Najeriya, ya za a yi a ce wanda ya mallaki gidan rediyo kamar wannan a ce gashi zaune cikin ma'aikatansa yana hirar da dariya. To wannan abin ya ba su sha'awa da yawa in suka zo suka gan shi da shi da ma'aikata ne zaune wuri ɗaya yana mu'amala da su. In kai suke yana wasa da ma'aikatan shi, baka cewa shi ne mai gidan rediyo in ba kai ka riga ka sani ba ne. To wannan wajen gaskiya mutum ne wanda duk dai cikin ma'aikata ba wanda zai ce mutumin nan ya yi mai, duk da shi ke da ma'aikatar shi yana sa dokoki nan, amma bai hana yana hulɗa da kai, yana wasa da dariya da kai. Nan wurin fi sabilillahi ba wanda za ka samu cikin gidan kafar watsa labaran da zai ce ma ai mugun mutum ne, ai mai kaza kaza. A'a, kaga ko wasu masu gidaje ba ka ma gani su, in kana son ganin su ma wani aiki ne, sai in dai su suke son wato su ganka su sa a nemo ka, amma shi Girma Bukar ba haka yake ba.
To ya maganar iyali?
Eh, Girma Bukar ya rasu ya bar mata biyu da 'ya'ya shida, namiji ɗaya da 'ya'ya mata biyar, kuma ya rasu yana da shekaru 63 a duniya.
Yoni wayoni 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 mutuwa bata kyala kowa ba. Wayoni wayoni way Allah way Allah, ni dole in kuka ni dole in kuka ni dole in kuka tunda daina zamar ayaye. Domin kwarayayye dole zai zama ga wasa ganye.
Marigayi Girma Bukar ya bada takaitaccen tarihin rayuwarsa a wata hira da gidan rediyon amfani.
Alhamdulillah, ni sunana Girma Bukar Kura. An aihe ni ne le 2 février 1959 a garin Maini Sorowa. Nan na yi makaranta primary, nan na yi makaranta secondary. Na zo na shiga karatun, sannan ana kira local kin, ana kiranta certain centre de formation au technique de l'information. Nan na yi shekara uku na karatu na jarida, kuma da na fito na fita ne a sunan journalist na radio. Sai na yi aiki a ORTN section journal parler,
bangaren labaru
na Voix du Sahel. Bayan haka an ka kawo ni da magaram a 1980, an ka kawo ni da magaram gidan radio Jahan da magaram, inda na yi ramplace Isaka. Sannan na yi shekara biyu a da magaram. Daga da magaram an ka dauke ni an ka kai ni Doso, can ma na yi gidan radio na gwamnati shekara biyu. Sannan kuma an na samu tangarda da gwamnati sai an kafar da ni a cikin radio na gwamnati. Allah da ikonsa kuma na yi jarraba na shiga university, nan kuma na samu capacity duwa na shiga university. Sannan na gani wani talla a cikin jarida, abin da Amerikawa suna nema dan jarida wanda yake zaman kansa zai musu aiki a USAID cikin project Sirali. Sai na shiga project Sirali, ina aiki ina karatu kuma. Sannan na koyi na yi tahiyyar dewa kasashen waje da ketare da sauransu. A nan kuma na zamana na gani yaya ne masu jarida masu zaman kansu suke aiki. To kuma a lokacin nan ne in kana tune conference national ta zo an 92 hackers anka bude gwamnati na rikon koriya na conference national ta bada izini a yi jarida masu zaman kansu. Kuma ni na koru sosai, na yawon duniya na gani yanda jaridori masu zaman kansu ko gidan radio ne ko newspaper ne wanda journal ne ko television ne. Sai na bude a 1989 na bude kamfani amfani janvier 89. Daga nan na bude kamfani amfani na soma production, ina yi production kuma na bude newspaper journal amfani. Akan ina production kuma na yi connection da mutane cewa musamman ma wani jirgi da ya fadi a tenere na Air France, shi ma muka samu muka yi abin ga muka kulla jumunta da wayansu gidajen talabijin na ketare da na nasaru. Nan ma mun samu ganima mai tsoka. So muka ci a sai production kina iya da karfi, muka karfafa da mu ne mu gaba ɗaya mu biyar ne muke aiki sai muka zama mutum 17 muka soma. To muka ce bari mu samu license authorization na gidan radio. A hakan gane muka kafa gidan radio amfani mai zaman kanta. To a Nyamai muka fara bude gidan radio amfani mai zaman kanta. A nan tahiya tana tahiya shekara guda baya sai muka bude a Damagaram. Kuma da muka yi shekara biyu muka ci wanga abin tahiya Allah ya sa albarka, sai muka zo muka bude a Maradi. Tahiya tana tahiya muka zo muka bude a Difa. Tahiya tana tahiya kuma muka zo mu bude a Tawa da Kwanni. Muna gani amma muna hangen nesa musamman ma wajen fuskar Najeriya, muka zo muka bude gidan radio a Kwanni. A maganan da nike maka nan, inni dan jarida ne, babu aikin da na sani sai aikin jarida. Kuma na samu yabo na duniya kamar daban-daban shidda, na gida kamar biyu, na regional kamar na ECOWAS na samu yabo kamar uku. To alhamdulillah, tahiya tana tahiya, sabili ta biya kudin kwalliya. To mu ba Bahaushe bane, kwalliya ta biya kudin sabili. Muna yi tahiya, yanzu muna da niyya abu da yawa. Amma tahiyar da gidan radio yanzu da nike maka na magana, muna da mutum 143 suke aiki a kamfani na kamfani agence amfani da nike maka magana.
Mai daraja na jewa uban suwaro na wuji baban Yusufu jiya mabukar mutumi na garin gaje ji sanan mijin mazaje zalaki baya tsoro bijala baya barna sai in ba jalan yake ba shi ba jira majalan yake yi.
Paula Kafi, babbar jami'ar hulɗa da gidan rediyo da talabijin na kasashen ƙetare ta murya Amurka, ta bayyana jimaman rasuwa Alhaji Grema Bukar.
We have lost a true giant in the media, especially the African media. Thanks to Grema Bukar and USAGM's Connie Stevens, Radio Anfani has been a VOA affiliate since before
1997. Radio Amfani ya shiga haɗin gwiwa da muryar Amurka tun shekarar 1997. Babu shakka wannan haɗin gwiwa ne wanda muka amfana da shi, muka kuma raya cikin shekaru, kuma har yanzu muna yi. Daga marigayi Steve Lucas zuwa Joyce Ngo, Catherine Peterson, Ngasi Diop da dukkan ofishinmu.
We send our condolences to Bukar's family, friends and colleagues.
Muna aika ta'aziyya ga dangin Bukar, abokai da abokan aiki. Allah ya ji kan Grema Bukar ya kuma ja zamanin Radio Amfani.
Shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha Sokoto ya shafa sama da shekaru 30 yana hulɗa da marigayi Grema Bukar.
To inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na san Grema Bukar tun kusan shekaru 30 zance da suka gabata. Ina ji yana ɗaya daga cikin mutanen farko da na sani yan jaridu a jamhuriyar Niger. Bukar shi ne mutum na biyu a jamhuriyar Niger da ya kafa kafar watsa labarai mai cin gashin kanta ta rediyo da talabijin a Niger. Tun da aka kafa sashen Hausa na murar Amurka, Bukar yake alaka da gidan rediyon murar Amurka din nan, kuma ba da sashen Hausa kaɗai ba, har da sashen Faransanci yake alaka da su. Ni Bukar a guri na ya wuce abokin aiki, aboki ne kuma dan uwa ne, domin yanzu haka ina da kayan shi a cikin gidana, domin a can da in ya zo America gidana ma yake sauka. Saboda haka wannan rashi ne a guri na, rashi ne na dan uwa, rashi na mutumin da yake kusa da ni ainihin da gaske, kuma mutumin da yake da alaka kyakkyawa da musamman sashen Hausa na murar Amurka. Kusan dukkan ma'aikatan da suka yi aiki a sashen Hausa na murar Amurka a shekaru kusan 30 da suka gabata, Bukar ya alaka da su. Saboda haka wannan ba karamin rashi ba ne. Haduwa ta da ƙarshe da Bukar Grema shi ne a cikin watan Nuwamba na shekarar nan da ta gabata, lokacin da na je can jamhuriyar Niger, a rangadin da na kai nan Niger da Ghana da Kamaru, kuma Allah ya sa na je har nan amfani rediyo na same shi, muka yi zumuncin da muka saba da shi, muka hirarraki da sauransu, ban san cewa wannan ce haduwa ta ƙarshe ba. Muna roƙon Allah ya ji kan Grema Bukar, Allah ya sa ya huta, Allah ya mashi rahama, ya yafe masa kurakuransa, mu kuma da ya bari a baya, Allah mu samu gama da duniya na lami lafiya, mu cika da imani kuma mu tashi da imani. Ina amfani da wannan dama a madadin dukkan ma'aikatanmu na sashen Hausa na murar Amurka wajen isar da ta'aziyyarmu gare shi, ga iyalin shi, ga dukkan abokan hulɗar shi, kuma da dukkan kafofin watsa labarai da na jarida da ke jamhuriyar Niger da kuma Afirka baki ɗaya, domin Bukar ɗan jaridar duniya ne, ya sha samun lambobin girma da yawa har daga babbar cibiyar ‘yan jaridu nan ta duniya ta Committee to Protect Journalists, wato kwamitin kare ‘yan jaridu na duniya. Muna ƙara kammala da masa wannan kyakkyawar addu'a ta Allah sa ya cika da imani, kuma Allah ji kan shi ya rahamshe shi. To assalamu alaikum.
Dole dangana
ina sake mika gaisuwar ta'aziyya a madadin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka, ga abokan aikinmu duka na gidan rediyo Amfani, da iyalai da kuma dangin marigayi Grema Bukar, da gwamnatin jamhuriyar Niger baki ɗaya, domin wannan rashi Allah ji kansa da rahama, ya ba dangi duka jimirin rashi, mu kuma ya kyautata namu ƙarshen.
Ubangiji ni kai na roƙa, Allah ni kai ni ka roƙo, ka sanya kwankawa.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu ta shirin ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za ku iya zuwa shafukanmu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com, ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter, domin sauraron shirye-shiryenmu. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.